مسؤوليته في سيرد يبرع الدين المسلمش إنا لله وإنا إليه راجعون تناني من دو الله مالين يتنشن الدعاء تارد ثورا مهلا تاوانا نظاما الله قابة تمالا كاجوانا لذاك شيئا كوانا da Allah kai haƙuri dan Allah ka kota tauna ko bari malam ya magana akai
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to na farko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi da shi kan daidai da sauran masu irin waɗannan matsalolin amma ya kamata kuma a ga kallon asalin su da ababen da suke jawo irin wannan da yawa tashi aka ji da yawa tashi ci ta bayyana amma da yawa yaran mu da suke tafiya waɗannan wuraren abin da yake faruwa da su kenan koda ba su ce kararrasun ban musuluncin ba amma ba abin da ya hada su da musulunci to daga akwai wajibi na ku mata da yawa daga wajen ku ake samun matsala na san wannan case din wani case da ya faru ita uwar ita take ba dan kudin ya tafi baban shi ya mutu dangin baban za su je su biye da zafi su dawo da shi bayan ya dawo da take sake zuwa ta sake ba shi kuɗi a sa shi a trailer rai banza ya tafi ya koma can ya je kuma in ya tafi shi ita kanta ba ruwan shi da ita baya kula ta bai san abin da take ciki ba to amma ita take ba shi dama cewa ya tafi Allah shi kyauta Allah madaukakin sarki ya shirye shi Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan daidai da sauran wanda suka tsinci kansu a cikin irin waɗannan wannan musiba wadda take musiba ce mafi girma Allah shi kyauta
wannan tana tambaya Allah ya hukunta malam cikin abubuwan da za su tunatar da mu mutuwa akwai ziyarar kabari ko ya halatta mu mata mu je ziyarar kabari
mas'ala ce da aka yi sabani a kanta malamai sun kasu gida biyu wasu suna ganin za a je wasu kuma suna ganin ba za a je ba cikin hujjojin waɗanda suka ce ba za a je ba sun tafi akan hadisin da manzo Allah sai ya tsine ma mata waɗanda suke masu ziyarar kabari su kuma waɗanda suke ganin za a je suna ganin cewa hadisin akwai maganganu a kansa in kuma ya inganta to zawarat aka ci an kaurara masu mai da kabarin ya zama wajen zaman su masu lizimtar su ko da yaushe a takaice ni na ganin hujja waɗanda suke cewa za a je hujja su tana da ƙarfi to da kirin akwai tsari da dokoki kuma ba za a mai da shi ya zama al'ada ba to babu laifi za a iya zuwa domin tabbas manzon sama ya faɗa fa'ida cewa yana tuna lahira kuma da ya hana aji to yanzu ya ba da damar aji idan manzon Allah sallama ya hana abu daga baya ya ce ayi to yana nuna halasci shi yasa da yawa malamai suke ganin cewa watar aziyara kabarin to shi kuma sai ya zama lada zai samu ko zunubi saboda kan an kiyaye dokoki da ka'idoji a yi addu'ar shiga kabarin ka'ar ƙayawo tsakanin kaburbura da takalmi ba za a tambayi ko a je a yi wata bautar da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a yi ta ba a bakin kabarin za a je ne domin ɗaukar izina da wa'azi da kuma yin addu'a ga su waɗanda suke kwanci a kabarin saboda ka fa'idojin da yake nan akwai fa'ida wacce take fa'ida ce wacce take shakhsiyya ta mutum shi kansa ya wa'azantu sannan kuma akwai fa'ida muta'addiya ta yi tsallake shi ta samu wanda ya je ya kai ma ziyarar ya masa addu'a saboda ba laifi mata za su iya zuwa amma da waɗannan sharuɗan da ka'idoji Allah shi kyauta Allahu a'lam
in babu laifi in ƙara da cewa idan kada makabartan da suke so su je ziyara su masu kula da makabartan sun ce kada mata su kashe
kila sai kin yawa ko kuma kila yana iya haifar da wani mummunan zato a dauka a ce kaburburan a bayan gari suke to ki tashi ki ce zaki je bayan gari kamar a ce ke da kawan ki za ku je makabartan dambo baki da aminci me zai faru musamman in abin ya zama mata daga nan sun tafi daga can ma sun tafi daga can ma sun tafi yan ta'adda suka gane mata na zuwa akai akai to ko da dai kwace miki waya akai har an gama ta'adda miki da hankali ballanta na ma ana iya neman ki ma a rafa sai an biya kuɗin fansa waɗansu ma su ce to a wannan mun samu mata shikenan Allah ya sauka ga wata tambaya din da take cewa to Allah malam muna so a jawo hankalin ƴan uwanmu mata waɗanda suke shiga na banza waɗanda yake wannan kuma ya yawaita a cikin al'umman mu a waɗannan ƴan shekaru ƴan uwa mata suna yawan shiga na banza na fitsara sai kaga ba ma gelan ma irin na rashin mutunci kaga komai dai ga yana a abin nan to da Allah malam a jawo hankali a kai
ta mace tsadarta ita ce yadda ta fitarta wannan misalin da ake bugawa na chocolate buɗaɗɗe da mai riga ko mai leda shi da kuma ƙwai wanda yake da ɓamɓuwan shi da wanda aka ɓare shi misali ne mai kama ƙwaƙwalwa so da haka mata abinda ake buƙata kullum shi ne su fitarta kansu kuma shi ne darajarsu kuma haka na bayyana a fili fitsararru waɗanda suke masu fitsara a cikin maza in sun tashi suna neman su tsarkaka wai matan da suke na kirki waɗanda suke fitsararru su suke zuwa su ɗauka su nemi aurensu ba za su je su nemi wanda suka yi fitsara da ita ba to kuma ki yi a matsayin cewa abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ki wa na tabarrajna tabarrujal zahiriyatil ula kada ku yi tabarruji tabarruji a Hausa mai ƴanci shigar banza da ƙin sifirta kai tunda dama hijabi kala biyu ne akwai hijabi ga manne akwai kuma hijabi keɓantacce hijabi ga manne shine mace kar ta bayyana kanta ga duk wanda bai halasta ya kalle ta ba wannan hijabu al'am ce ma wa qarna fi buyutikunna zauna a gida shi yasa al'asli fihinna al-qara zauna a gidajensu shine asali a tare da su fitarsu to far'u ne amma al'asli shine al-qara sannan na biyu hijabi na tufafi wanda malamanmu sun ambaci sharɗansa guda takwas ko rukunansa guda takwas wanda wannan mas'ala ce wadda take da buƙatar a yi bayani a kanta ita kanta a shirya mata wani zama tufafin mata su cika sharɗa guda takwas ko daga ciki dai wannan tufafin ya kasance satiran li jami'i jasadiha illa ma khassahu ash-shar'u ya zama ya rufe maka gabaki ɗaya jikin ta sai abin da shari'a ta keɓe ta ce babu laifi shi ma kuma akwai saɓani a kansa tun daga magabata har zuwa kuma yau sannan kuma na biyu daga cikin wanda ya fi muhimmanci ya kasance ghalizan sahinan ya kasance yana da kauri ghayra shaffafin ولا مظهر لبدنها كل ما يجب ستره كي زمانا بين أبن دي وجب أهج سننا أكو أن لا يكون زينة في ذاته وأن سنة مهم من شيء أكونا كما سنة لتنبية دا أكامانا كارتفاق دا متزات ساتة في توجه وني يجيني يكسن شيء تفاقي نينا أدو أكان كانت وأن ينا دا ينا 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 متقر مهم من شيء أموا shi yasa hijabin ki da kika sa zai iya zama na ado niqabi da kika sa zai iya zama na kwalliya kuma kin fito face mask din da shi ma yanzu ya zama kanin niqabi kwaguna ta wuce ta koya ma sama ta koya ta bar mata da takunkuni ta bar mata da takunkuni to duke ya cika wannan umarnin Allah ne ƴan uwa sannan tsara mutuncin ki ne kiyaye mutuncin ki ne tsadar ki kenan ki zama kin suturta ba a sanya ki ta ba kuma ita ce ƙa'ida to amma wannan musiba da take ta faruwa a cikin suna cikin sauran musibu da duka suka faru da mu na koyi da waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmai ba wanda manzon sama ya faɗa haka cewa za ta faru a ƙarƙashin sunna Allah kadariya amma wannan bai hana a yi wa'azi kuma a yi faɗa a kai ba amma ni abin da ya fi bani mamaki shine wanda za ka ga da mace 'yar shekara 50 da ya ta yi shekara 18 sai ka ji yan shekara 50-55 ta sha hijabi har yana jin ƙasa ita kuma yanta ta sa gyale kuma za ta raka ta anguwa. To shi ne har yanzu ni ban samu amsar wannan ba. Ko akwai da za ta ba mu amsa? Me kike nuna mata? Ke haka kika yi kika samu miji? Ke haka kika yi har kika haife ta? Kuma ke ga ki da aka ce wal qawa'id minan nisa'i allati la yarjuna nikahan fa laysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabaghijatin bi zina. Ke ce aka yi masa sauci a matsayin ki na tsohuwa. Duk da malaman mu sun ce li kulli saqitatin laqitun. Akwai tsohuwar da ita ma wajibi ne idan za ta fita ta suturta kanta, saboda akwai tsohuwa a shekara 50 kila ta ci jawo hankalin maza fiye da wata shekara 20 ko shekara 10 kaza. Amma annan gashi ke kece tsohuwar da shari'a ta dan sassauta miki, ke kuma kin dauki azima, yarki kuma da aka dora mata azima ita kuma kin ba ta ruksa, kuma ta kin dauke ta tara kai jaka kuma kun dau dan keke na tet ko kun fito kuna neman dan keke na tet za ku tafi inda za ku tafi kuma ita za ta raka ki kuma baki hana ta ba kuma kina zuwa makaranta kuma kina zuwa wa'azi kun don nan ba aikin malamai bane aikin ku ne da yawa ayyukan da kuke dora ma malamai ɗan uwa musamman mata wallahi ba aikin su bane aikin ku ne malamai abinda za su muku bai wuce kashi 10 a cikin 100 ba amma nauyin kashi 90 na kanku to ku gyara wannan yarinya tun tana yar karama a kyamatar mata a zuciyarta da fita tsirara tun tana yar karama ta fara wayo ta fara gane abubuwa a sa mata wannan wanda yana da tasiri matuka kuma shine zai samu duk lokacin da malaman mu sun yi wani iskin bazi ne ban mamaki suke cewa duk inda kaga tsaraici na bayyana to Allah ya fushi da wannan al'umma domin annabi Adam alayhi salam da Allah ya fushi da shi shiri masa tufafi shi da Hawwa'u suna yin laifi sai Allah madaukakin sarki ya cire musu tufafi to alama ce ta Allah ya fushi da al'umma ta rika yawaita ta rika yada tsaraici a tare da shi fushin Allah ne ke kan wannan al'umma kun ga ya za a yi tafi daga cikin fushin Allah shine sai ta tawo ta suturta kanta abubuwan da suke faruwa a wajen bukukuwan mu ba gidan malami ba gidan jahili ba gidan sheikh ba gidan dalibi ba gidan kowa in ana biki abin yana neman ya gagaru kundila aje hijaji ɗan mata su ajalin liɗi a fito ƙawayen amarya da ita amaryar duka sannan sauran mata su kansu da suka zo bikin a fito ƙofar gida wasu tun asuba za a zo ana girki kawai shi kenan ta yi ɗaurin ƙirji ayyau ranar biki ce ita ce za ta dafa shinkafa ita za ta yi waina ita za ta yi tuwon shinkafa ita za ta yi fate saboda da ɗaurin ƙirji kuma mafi girman fitinan yanzu abin ya koma har da gidan mutuwa sai Allah ya sani ni na ɗau makaina alƙawari ba gidan mutuwan matan da zan shiga na ɗau wannan alƙawarin wajen shekaru da yawa a ce wai an zo ta'aziyya in shiga gida amma mata ta'aziyya sai dai in aika an ce ina mutu ta'aziyya in mijinsu ya mutu saboda ba yadda za ka je ka gansu ka shiga ka je gidan za a ce fa a mammatsa za a shigo amma wallahi fillahi lokacin wata ta ga damar buɗe jikinta ta ƙara tsayuwa saboda ta zama jaka ta yi haƙuri idan Allah mu kula da waɗannan abubuwan mu gyara su ku ne za ku taimaka wajen gyaran wannan al'amari ku zama masu wa'azi ku zama masu umarni da abu mai kyau masu hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ga shi dai an faɗa mana yana cin fa'idojin da ake samu idan aka tuna mutuwa Allah ya shirye mu الله
أعلم
تاسا تي شيرت sannan ta dauki wani dan gyali haka bai wuce kanta dan nan ba kawai haka in wanda aka dan sashi din nan kawai dan sako zuwa nan gyali ne haka to lokacin da na ganta sai nake tambayanta nace baiwan Allah da Allah ke musulma ce sai ta fara zargin kanta sai ta fara abin nan sai sirce ita ba musulma ba shi sai nace na rantsa da Allah ke musulma ce amma dai abin da kika yi din nan kina tsammanin yanzu idan da annabi zai dawo ya ganki a haka a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo duniya yanzu ya ganki a haka tsakaninki da Allah kina jin zai yi farin ciki ne ko zai bakin ciki tace zai bakin ciki nace to idan da shedan yanzu zai bayyana idan da yanzu iblis shedan zai dawo duniya ya ganki ya fito duniya ya bayyana kina jin zai farin ciki ne ko zai bakin ciki tace a shedan lalle zai farin ciki sai nake ce mato kin yadda yanzu ki bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai ki faranta mu shedan rai kin yadda da wannan kina ji in kika ji gaban Allah yanzu mai zaki ga mishi sai tace to ta tuban mu Allah kuma ce alƙawarin za ta gyara to da ta tashi dawowa daga anguwan da yake muna zaune a bakin wata makaranta ne sai naga ta aro hijabi tasa to Allah ya sa ta dore wannan na kawo shi ne a maganan ka na ƙarshe da kace a rika tunatarwa wani lokaci amfani da tunatarwa da kalmomi masu sauki masu daɗi wanda ke nuni akan ƙauna da nufin alkhairi suna da tasiri gurin gyara banna ba tare da nuna wai ke kadai ce na Allah ba ita kuma yanzu wannan ir wuce ce kike magana da ita sai shedan ya nuna mata kan garewa tambaya ta kusa da ƙarshe mallan da zamu karanta ta nemi don Allah a jawo hankalin ƴan uwa maza waɗanda suka tafi aiki ko sana'a sai su dadan gaske ba su dawo ga iyalansu ba basu san halin da iyalan suke ciki ba sai ta nemi don Allah a jawo hankalin ƴan uwa maza a nuna musu hadarin yin haka
ba su ana insha Allah amma dai tunda kaman gashi ana live streaming ne to me gida shi kanshi ai zaman lafiyar gidansa da yawa mazaje ai cikin matsalolin da suke haifar da matsala a gida mutum ya kasa gane yadda zai shama da zai magance matsalolin gidansa har da kin ba gidan nasa haƙƙinsa to da haka wannan abu ne mai tsawo da kuma yake buƙatar a yi bayanai a kansa da yawa wasu kuma sabubban ne haku ce ina ta dawo muku da laifi wani zumin wani in ya dawo gidan wallahi bala'i yake tarowa shi ya sa ku yi haƙuri tunda ku ne a gabana wani abin da zai zo ya tara a gidan nasa shi ne wallahi jiya wani bawan Allah yake ban labari da malam Nura da malam Nura shugaban majalisar malamai yake ba mu labari yace wallahi yana da matarsa idan ta fara mushi tsugudi da tana mushi surutai ya dawo daga aiki ya gaji tun taran dare sai ta kai biyun dare tana mushi magandaro ta faɗi abinda ta ga dama to kaga wannan ya yi fatan ya dawo gidan shi in ya san ɗakinta zai kwana ba zai yi fata ba to kun ga hadda wannan to da ka dukkaninmu mu haɗu mu gyara akwai azzalaman maza tabbas wanda suke tauye haƙƙin matansu to kuma wani zubin su ma matansu suke jawowa wani zubin mukan yi gyaran ɓanna ne da ɓanna an ɓata mushi a gida to shi ma bari ya ɓata shi ce ba amma in duk muka haɗu muka gyara to sai Allah subhanahu wataala ya kyautata mana wallahu a'lam na'am
wannan tambayar tana cewa da Allah ma da ina hukunci idan shagulin mulani biki ya tashi sai a je a kama hau sai a gayyato masu DJ wanda ke a wurin kuma za ka tafi kaɗai kaɗai ake sawa da wake-wake ko wake-wake da ake ma'amariya ko wanda ake ma'amu ko wanda ake yi kama da irin wannan ko ya dace shari'a
to shi biki na aure asalinsa addini to amma shari'a kuma ta ba da dama ya zama al'adu suna da tasiri a ciki yasa za mu ga za a kai amarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa suna na Aisha ya za ku kai ta ba wani dan ba wata ƴar waka yace fa innal ansara qaumun yu'jibuhumul ina'u ku allahu ce ai mutanen Madina mutane ne da suke son waka, waka na burge su, saboda haka aka ba da waka a tainakum a tainakum. To amma a ka'ida ta usulul fiqh, duk al'adar mutane tattaruta suke sai su kawo ta zuwa ga shari'a sai ta sa ta a madubin dubaru dinata. Daga cikin sharɗin al'ada kar ta kasance al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba, aka je aka aro ta aka shigo da ita. To da yawa irin ba zuwa hall din ba, abinda ake aiwatarwa a hall din da yawa al'adu ne na waɗanda ba musulmai ba, yahudu da nasara, wanda manzon Allah sallama ya hana mu koyi da su, al-maghdubu alaihim da adh-dhallu, waɗanda Allah ya fushi da su da kuma ɓatattu. To wannan kamar yadda ta faɗi da kanta, ita ma ai ta ji cewa al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba. Kullum aure shi abinda ake nema tun daga farkonsa har zuwa samuwarsa albarka ake nema. Ita kuma albarka abinda ake nufi da ita dawamul khairil ilahiyyi ala shay, shine alherin Allah ya dawwama a wani abu bai rabu da shi ba. To shi yasa za mu ga addu'ar aure da yawanta neman albarka ne, da yawanta neman albarka ne. Addu'a na da tasiri a neman aure, da yin auren, da tabbata auren, da zamantakewar auren. To ita kuma addu'a ai ana neman kusanci ne da Allah, cewa Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamarin. To amma kuma idan aka gayyato shedanu suka zo suka yi abin da ba shi kenan ba, ana jin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ma wannan abin alkhairi, zai sa masa albarkarsa, ba zai sa ba. To da wannan waɗannan abubuwa da aka shishigo da su masu wadata da suke waɗannan abubuwan, amma yanzu kash shi ya zama yanzu cin danko har da su kaza, kuma wai ɗan wake ne ma a sa shi a hotel, kuma wai ƙuda wai yana jin shi wani ne a cikin jirgin sama. Talakawa kaga yadda suna fama da wahalar su, amma wai ana ƙudirgewa a gaya za a je a yi waɗannan abubuwan. Wadda ka tabbas ya wajaba ɓannar da ake aikatawa a cikin aure a dawo ita kanta a kallanta, a kuma juyo da hankalin mutane a kan wannan. Kuma da yawa abinda ke faruwa da mazan da matan duka an riga an yi nutso a cikin wannan. Wadda ka waɗannan abubuwa ba su dace da shari'a ba, shari'a ba ta goyon bayansu, kuma Allah baya farin ciki da irin waɗannan abubuwan. Ana jin tsoron irin waɗannan auratai yadda ake yi a ji a irin wannan, Allah ya ɗeba albarka auren gabaki ɗaya, ai ta haihuwa ƴaƴaye waɗanda kake ganin su ga su nan dai ga su nan. Allah ya shirya, Allah ya shiryo ta, Allah ya shirye mu, Allah ya tsare mu. Allahu akbar.
Ah, kafin tambayar ta ce ga su sanarwa ne da ku, ko ce sanarwa ne mun yi mun da
idan da wata addu'a da ake yi dan a kubuta daga mantuwa malam ya taimake ta da shi. Dayan kuma tana roƙon ita ma a sanya cikin addu'a saboda ɗanta ya yi hadari. Muna fatan Allah ya ba shi lafiya, ita kuma mai mantuwa Allah ya kubutar da ita ya tunatar da ita. Sannan akwai sanarwar cewa Hajiya kaka maman Nisa'u Sunna ita ma tana neman addu'an ƴan uwa musulmi, sannan kuma tana mana fatan alkhairi a wannan zaman. Sannan ta ƙarshe sanarwar ita ce kwamitin da'awa na wannan Jami'u Ibn Abbasin ita ma tana ma ƴan uwa fatan alkhairi da kuma godiya akan yadda take ba da haɗin kai idan an kira wa'azoza da sauransu, kuma insha Allah ba da daɗewa ba su ma za a ji saƙonsu. To tambaya ta ƙarshe ita ce hukuncin malam, hukuncin niƙabi da safan hannu shine tambayar da aka yi ta ƙarshe. Ina ganin wannan da wannan mun karkara tambayoyin kenan insha Allahu ta'ala, wanda aka zo da su daga baya babu lokacin da zamu karanta su, dan yanzu mun kurari awoyi guda biyu daga fara wannan wa'azi zuwa yanzu. So Allah ga wata malam kaji masu neman addu'o'i da kuma masu tambaya akan hijaya ya niqabi da kuma safan.
Ka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu. Waɗannan bayan Allah da suka ce a tuna da su a cikin addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu. Allah ya yi mana damuwa gabaki ɗaya, Allah biya mana bukatunmu na alkhairi ababen da nake nema a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan yaro da ya hadari Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya tada kafadar sa sannan na biyu wannan mas'ala ta waɗannan abubuwan mas'aloli ne ni na fi son ku kama malaman ku su tattauna akan su ci muku karatu akai eh indai ba ni kuke son ku ji ra'ayina ba ne kali da safar hannu dukkanin su mustahabbai ne a shari'a ana da bukatar su amma mustahabbai masu ƙarfi da ake da bukatar aiwatar da su amma wasu malamai sun dauka a matsayin wajibi a rufe fuska kuma a rufe hannu duka ga baki daya to wannan a takaice kenan ba zan tsawaita ba
Allah ya amfana da ku da wannan balabalar kalmomi amma da matsalar lawani da suna ta da wannan ku da amfani da idan mutum ya samu samun sa imani Allah ya kashe su da wannan imani da ya karɓa da wannan zama na mutum biyu da yau da wata jawabi mutum na farko ita ce gabanin farko suna malamar da zai yi hasan idan ta gabatar da jawabinta sannan shugaban da zai san malamai shi kuma sai ya karkari mana cin in ta kai cikin mintocin da mana saboda ya biya malamar da zai yi mai
الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يمو معلمي مصمن شوقبا مجلسا معلمينا كرمه كوما زاريا دكما malaminmu da ya gabatar mana da wannan wa'azi mai tsadan gaske mai dukan zukata da mai masaukinmu malam Abubakar da ya yi mana ta'aliki a kai sakataren kwamitin a majalisar malamai da sauran malamanmu duka da suke nan da 'yan uwana mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci har wa yau ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni godiya kawai zan yi ba wani abin cewa da ya rage illa mu dai mata ni a gani na mun fi shiga hadari fiye da kowa domin gaskiya muna da taurin kai da kafewa fiye da maza ne da iyayenmu maza ku yi haƙuri na faɗa haka ne saboda ina tare da ku ko in ce ina tare da 'yan uwa mata a kowane lokaci wannan jan hankalin da malam ya yi a kan abubuwan da suke faruwa na aice mana wa'azi ɗin nan game da shigarmu musamman in ana bukukuwa ni ban san abinda mata suke so game da biki ba mata suna son biki suna son biki kuma yadda malam din ya faɗa wallahi haka ne yawanci duk in bikin ya tashi baka bambance da masu karatun da waɗanda ba su yayi duk sai a rikice a zama abu daya mata sun maida ranar biki ta koma kamar babu ba a rubuta musu an dauke littafi akan su sun zama cikon na hudu daga cikin wadanda aka dauke ma littafin nan guda uku wallahi haka mata nake ganin sun dauka ni a tunani na saboda in kaga yadda suke yi din abin da ban takeici kuma kamar da yadda malam din ya fadi da tsohuwar kamanni da matasan yayan mu ga sunan su ta fitowa da mummunan shiga shi kanshi wannan gelamma da suke sawa da ake cewa ta ya ta gantali yanzu ya ba a sa shi kauyanci ne kawai ado ake da shi sai a rata ya shi haka anan a kafada kamar zabira su yi mummunan shiga su tsinki su tsuke jikinsu ga maza a caca kuduwa gidan biki ki ga maza da mata a cakude maza da an daura aure su ta faman zare a cikin gida suna karko abinci suna gaisawa da wannan in kuna mazan da ke haka in suna takamar cewa gidansu ne akwai muharramansu sauran wanda aka gayyato ba muharramansu bane cakuduwa tsakaninsu haramun ne kuma ma bikin ma a titi ake yin shi mafi yawanci yanzu ba a dauko mai kalangu sai a dauko DJ wanda nake ce ma Dujal ato D da J ba Dujal kenan ba shi ake daukowa yanzu yayi ta kida yara matasa su yi ta sa kida a cikin abin nan mata na ta cikin rawa ko kuma ƴan mata na rawa iyayensu na gefe suna kallo suna shewa wannan rashin kishi ne ina ku anfusakum wa ahlikum naran ya tafi kuma a ciki akwai masu da'awa wallahi mu ji tsoron Allah mu rika aiki da abin da ake gaya mana yanzu dai wa'azin mutuwa akai mana ba notice ba ta bada notice muna tare da malama Zainab a tsakanin mu uwan marayu ainihi al'an tana ina next kila ni ce ko kuma ke lamu halata dai dole sai an mutun nan idza jaa ma la budda minhu fa marhaba kawai mu shirya shikenan Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon gyara yadda ake gaya mana nan kullun hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana furgita ni wallahi har ga Allah in naji saboda ni mace ce ma'aiki yake cewa kuma na ga wuta wa ra'aitu akthar ahli hannisa haka yace mun san hadisin nan dukkan mu daliban ilimi ne yawancin mu ma malamai masu koyarwa ki nemi tsarin Allah kar ya sa ki cikin akasarin nan ta yaya ta wannan fa'ida da mala ya gaya mana na ɗaya daga cikin fa'idodin da Allah ya sanya mutuwa domin ya gwada ayyukanmu ya halicci rayuwa da mutuwa don ya gwada ayyukanmu don ya ga waye zai kyautata aiki Allah ya ba mu ikon kyautatawa Allah ka yafe mana kurakuranmu ina ƙara godiya ga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin wanda suka halarci wurin kuma muna godiya ga maman Nisa'u Sunna Hajiya kaka kuma Rasaikum da kowane lokaci tana gidanta amma tana tare da mu Allah ya saka mata da alkhairi ya albarkaci zuri'arta da duk wanda yake da hannu a cikin wannan wa'azi da aka yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum
shi shugaban majalisar malamai Sheikh Nura Dambo ne gabatar da jawabin sa na karshe inda daga nan kuma sai rufewa ga baki daya Sheikh bismillah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أسن تبتغى الله تعالى ودي بامي إيكم ونن زما تندقى ماقوان ديوتي الحمد لله an yi irin wannan zama a masallacin marigayi Alhaji Haruna Danja, Allah ya gafarta masa. Yadda Sheikh Malam Qasim Amin da Sheikh Musa Sahabi da Sheikh Shu'aibu Salihu, waɗannan malamai da Sheikh Malatu Bello Mazungudu duk sun yi wa'adi a makon da ya gabata a masallacin Alhaji Haruna Danja, suka ja hankali suka faɗakar akan mutuwa. Kuma har zuwa wannan sati wanda a Sheikh Malam Bashir Lawal bisa jagorancin Imam Mala Abubakar Jumari su ma suka gabatar da irin wannan wa'azin akan abin da ya shafi mutuwa, babban makasudi na tunanin wannan maudu'i irin yadda mata suka shagala musamman bayyanan wannan social media. Wani lokaci ya ga matan musulmai tsakanin nan Zaria da Kano da sauran garuruwanmu na arewa kai ka ɗauka sun afa wani abu ne, ga suna a kafafen yaɗa bayanai na zamani kala kala yadda ake wocin karatuttukan sunna, haka za ka ga su kuma suna bayyana fitattun karawa mutane daban-daban suna wucin suna sauraron su. So ga kuma mutuwa 'yan kwanan nan waɗanda sun isa mutuwa, mutuwoyi ga su nan daban-daban sun isa izina. Kun ga tun daga mutuwar Malama Zainab Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya gafarta mata, ake samun mutuwa na farar ɗaya musamman ga 'yan uwa mata. Yau ba a wuce kwana hudu ba akwai yarinya budurwa mahaifinta yake bani labari an tashi da ita lahiya lau ba wani abu, wala ciwon farab daya, ta je makaranta ta dawo ta ita ta kanta ta ɗauko abinci kafin ta fara cin abinci ta ce mahaifiyar ta kanta na sarawa, wallahi ba ta yi awa ɗaya a duniya ba. To haka abubuwan nan suke zuwa, kuma gashi an shagala matuƙa kamar yadda malaman nan suka ja hankali. Da yawa maza in suka je suka ɗaura aure kowa sai ya tafi hidimar gabansa, da taruwa a ɗaura auren, da miƙa sadaki, da kullawa da shi, da addu'o'i dududu baya ɗaukan awa ɗaya. Amma mata sai su tasa ko suna fara biki ne kwana uku kafin ɗaura aure, kwana uku. Wata fa za ta bazare sai an je Kaduna a ce za a yi kamu, za a yi wane ne, za a yi wane ne, a yi ta waɗansu al'adu wanda ake cuɗanya su da abubuwa da Allah ya hana. Muna sa ran waɗannan nasihohi da malamai suka yi mana su ja hankali. Abu ɗaya nake so in ɗan yi magana a kansa cikin sakansa, wato kun ga batun da aka kawo mai ban tsoro na cewa wani yaro ɗan nan Zaria ya je kudancin ƙasa ya zauna da manufar sana'a, kuma a ƙarshe ya bar musulunci ya koma kafirci. To wannan ya yi kama da wani kes da muke cikinsa yanzu haka. Akwai wani wanda ya zo ya NYSC a nan Zaria, amma asalin shi ɗan Anambra ne, kuma ya shiga musulunci har ya haɗu da ƙungiyan masu musulunta Inyamurai, amma a ƙarshe ya nemo ɗauren wata yarinya a nan Zaria. Yarinya kuma ta nuna tana son shi, aka bashi, sun fara zama har sun haihu, ya ɗauke ta ya maida ita Anambra da manufan cewa da batun cewa ya samu aiki a can. A ƙarshe yarinya ita ma ta bar musulunci a can Anambra, don kuma yar nan Zaria ce, shi ma ya shi ya fara barin musuluncin ta bi shi. Amma mahaifiyar ta taɓa zuwa ta same ni ta ce man sun kai ma yarinyan nan ziyara, amma yarinyan nan ai fahimtar da suka yi ba ta sallah. Ba wuce 'yan watanni ba mahaifiyar ta zo tana min kuka cewa lallai yarinyan nan ta yi ridda. So dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azharil mushrikina, ba na ba duk wani musulmin da zai je tsakiyar kafirai ya je ya zauna. Malaman musulunci suna da hukum, suna da bayanai masu fadi akan as-safaru ila biladul kufar, kuma da abubuwa da ake hararowa kenan. Da aka wanda ya samu sana'a a nan, akwai wacce a nan Abuja ma ta ridda, ta yi ridda a nan Abuja. A nan Abuja zama cikin kafir yana da haɗari. In kina da yadda za ki ke tattali yaron ki ya zauna a kusa da a garin musulmi, ya fi ya je cikin kafirai ya zauna, ga barazanar rayuwarsa, ga barazanar addininsa. Muna fatan duk waɗanda suka ɓace Allah maɗaukakin sarki ya shirya su, wanda suka sauka kan shulda Allah ya dawo da su kan hanya. Malaman duk da suka yi ƙoƙari wajen gabatar da waɗannan lakcoci tun wancan mako zuwa yanzu, muna musu godiya ko muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Duka kwamitocin masallatan nan guda biyu ba inda suka ce sai an sai mai sannan ai wannan karatu ko sai an wani abu. Tun daga masallacin Alhaji Haruna Danja har zuwa nan, kowanne sun karɓi wannan abu da aka shirya shi, haka wa'azi da aka shirya a tsatsaye. So muna musu godiya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana haɗin kai wajen taimakon addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani, ya ƙara mana san addinin namu na musulunci. Ubangiji ta'ala ya ba mu jajircewa. Allah ta'ala ka ƙara mana ikhlasi kan wannan aiki. Muna addu'a Allah ta'ala ya haɗa kan mata, matan sunna, wajen tunkaran abin da ya shafi duk abin da zai zama ƙalubale na aqida ko na tarbiyya ko na zamantakewa. Allah ta'ala ya ma shugabannin nisa'u sunna da sauran shugabanninmu na addini, Allah ta'ala ya musu jagoranci. Ku kuma da ake akan kira wa'azi, kaga nan da nan abin kaman wasu-wasu ya yi armashi, domin wannan wa'azin nabi ya dan fara ba mu tsoro har sai a jiya ma aka fara sanar da shi. Dan wasu abubuwa sun dauke mana hankali, su kuma shugabannin nisa'u sunna. Ni ma jiya dai muke magana da mallam yace mun shi bai ji sanarwa ba, sannan nake bugawa ita shugaban nisa'u sunna, wala'alla a lokacin ne ma aka dan fara sanarwa. Amma kuma gashi alhamdulillahi kun zo kun taru, Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Akwai malam Ibrahim mijin malama Zainab Margayya, Allah ya gafarta mata, akan hanyarsa na zuwa Mina ya samu jarrabawa ya yi accident kuma har ya ma samu karaya. Da haka ana roƙon a sa shi cikin addu'a, abin ya zama masa biyu aka jarrabawan. Allah kan kasance, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Shugaban majalisar malamai Ashaq Nuru Damba, Allah ya saka da alkhairi. To wannan shine karshen zama. Sai dai wannan wa'azi ina ga yana da buƙatuwar duk wacce ta koma gida a natsi, kila bayan asubahi ko kuma da daddare duk ta gama komi daga nan sai bacci, to ta dawo da wannan wa'azi da aka gabatar domin ta saurare shi da kunnen basira, wanda hakan zai ƙara zabararwa. Domin wani lokaci sauraron wa'azi da daddare, inna nashi atal layli hiya ashaddu wafa'an wa aqwamu qila, to ina ga yana da kyau a bibi wannan karatuttuka. Sai dai ban sani ba Mallam Abubakar, ka gaya mana tashoshin da za a samu wannan wa'azin idan ana neman shi a social media, dan naga a cikin sanarwanka ka faɗa da shi, dan gaya mana abu.
A Facebook akwai zauren Sheikh Abubakar Jubare Gidado, sannan akwai pejin Umar Shehu Zaria, akwai Zamfa Media, sannan wanda suke WhatsApp za mu iya ba su namba da za su yi magana, za a tura musu kuma da abu rubutu zan faɗa. 080-3298-7488. Zan maimaita. 080 da za a tura karatun ne a ciki 080 3298 7488. A Facebook zauren Sheikh Abubakar Jumare Gida da Zaria ko na Malam Umar Shehu Zaria.
Santa Allah ya saka da alkhairi. Ina ga karshe bari mu kira shugaban lajinan da'awa Malam Al-Qasim ya yi mana addu'a, wacce addu'ansa tunda na ga shi ya rubuta a imam Malam Ibrahim addu'a da ya samu hadari, to yi mana addu'a kuma na fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga Zainab din da sauran mamatan musulmi, kuma Allah ya sa mu cika da imani mu yi karshe mai kyau. Malam Al-Qasim, bismillah.
الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والثناء. اللهم أنت ولينا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تتقبل منا هذه الجلسة يا سميع الدعاء. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، واجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. واجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفنا وانت راض عنا. اللهم اغفر لمن سبقنا بالإيمان، اللهم ارحمهم واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. يا سميع الدعاء، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا عفو اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم وسع لهم يا رب العالمين في قبورهم، ونور لهم في قبورهم، وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا من الأمراض والأسقام كلها يا سميع الدعاء، واجعلها كفارة لخطيئاتنا ورفعة لدرجاتنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تغفر لهم، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، واجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، واجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.